رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 27 ga watan Safar, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 21 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 36 a cikin karatun littafin Al-Mi'atu An-Nisawiyya min al-ahadith an-nabawiyya na babban malami fadilatu Sheikh Salih ibn Abdullah al-Asaf, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa da ke nan titin kofar nan a nan cikin garin Bauchi, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma Sa Tafawa Balewa ya mishi rahama. Satin da ya wuce mun karanta zuwa ƙarshen hadisi na 71, hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah shi kare ta a gare shi, inda ya mana bayanin sallan Idi da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da siffar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan Idi, da kuma hudubansa da huduban da ya yi wa mata, da kuma tambayoyin da suka yi mishi, da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Za mu tashi kan hadisi na 72 insha Allah. Alhadithu thani was 70 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. أن كربو دقا صحابي عثمان ابن عفان الله شكاري داء قريشي يتي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي لا ينكح المحرم وندكي تكين إحرامي نأيكين حجي bayayin aure, wala yunkahu sannan ba za a aure shi ba, ba zai yi aure ba, ba zai aurar ba, ba zai ba da aure ba, sannan kuma ba za a daura mishi aure ba, wala yakhtub sannan kuma ba zai nemi aure ba. Duk wanda ya shiga cikin ihrami na aikin haji, to duk wani abun da yake da alaka da aure ya zama haramun a gare shi. Wanda yake da aure haramun ne ya zanta da matarsa zantawa ta aure, wanda ba shi da aure haramun ne ya nemi aure, haramun ne ya daura aure, haramun ne a daura mishi aure a daidai lokacin da yake cin ihrami, haramun ne kuma ya nemi aure. Saboda haka ana so idan mutum ya shiga cikin aikin haji, to ya zama ya wato keɓance wannan lokacin ne khalisan lillah, ya miƙa shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Alhadithu thalith was 70 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه مسلم. An karbo daga sahabi Abu Huraira, Allah ya kare yadda a gare shi, yake cewa kuntu inda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wata rana na kasance ina zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa atahu rajulun, sai ga wani mutum ya zo mishi, fa akhbarahu annahu tazawwaja mar'atan min al-ansar, sai ya bashi labari yace ya manzon Allah, na auri wata mata daga cikin matan Madina, an daura min aure da wata a cikin mutanen Madina. Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sai da amincin Allah ya tabbata a gare shi sai ya ce da shi, anazalta ilaiha, kanka aure ta, ka ganta, ka kalle ta, ko kuma kawai an daura maka aure ne aka ce to ga wacce an hada ku aure da ita? Qala la, sai ya ce a ban ganta ba, na dai aure an daura min aure da ita amma ban taba ganin ta ba. Qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi fadhhab fanzur ilaiha, a bai ba, je ka ganta tukunna. Fa inna fi a'yunil ansari shay'a, domin akwai wani abu a idon mutanen Madina, saboda haka wannan da zaka aura din ka je ka ganta tukunna. Daka wannan yana nuna mana a shari'ar musulunci tana goyen bayan mutum zai yi aure ya tabbatar wacce zai aura din ya ganta ta ganshi, domin ana so ya zamana wacce zai aure ya zama hankalinsa ya kwanta da ita. Shine Allah ya ce a fankihu ma taba lakum minan nisa, dole zai aure to ya aure wacce ta kwanta mishi a rai, wacce zuciyar shi ta gamsu da ita, wanda bai ganta ba bai ma ganta ba tukunna ballantana ya san ta kwanta a ran shi ko bata kwanta a ran shi ba. Saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka ganta, domin akwai wani abu a idon mutanen Madina. To wannan shine shari'ar musulunci. To sai dai wani irin gani musulunci ya halatta ko shari'a ta halatta ma mutumin da yake neman auren mata, wani irin gani musulunci ya halatta ya mata? Malamai suna cewa a wasu daga cikin malamai suna tafiya akan cewa ya halatta mace lokacin da namiji ya zo neman aurenta ta zo ya ganta irin ganin da zai ganta duk wani abin da zai ja hankalin shi a jikinta ne ya aure ta ya ja hankalin shi. Misali a kamar yadda yake al'adar mu ta Hausawa, misali suturan mata galibi shine riga da zani, sai kuma in za a fita daura da hijabi. So lokacin da zai zo ganinta a matsayin wacce yake neman aurenta, to in ta sanya suturar da aka saba ta al'ada, riga da zani, to sai ta cire hijabi. Sai ta cire hijabi saboda ana so in zai ganta ya ga menene zai ja hankalinsa a jikinta na ya ƙara ƙwarin gwiwa wajen neman auren nata, ko kuma ya ja baya. Muna fahimta ku? Da haka yanzu misali wani ya ga ƴarki yana so, ba mamaki ya saba ganin ta kullun tana wucewa Islamiya da hijabi da niqabi, sai ga yana son ta, to yau ya zo ganin ta, to ba za ta zumburo zumbire da hijabi da niqabi ba, sai ta cire hijabi da niqabi ta ajiye shi a gefe, sai ta sako gele. Shi ma gelen ba na rufe jiki ba, na ƙara ado. Sannan sai a zo a zauna a inda kowa na ganin su, ko da ba a jin me ake faɗi, amma da duk motsinsu ana kallo, ba lungu za a je a samu ba, za a samu inda kafan mutane ba ya ɗaukewa, kanka kirga biyar wani ya wuce. To wannan shine inda za a je a zauna. Malaman da suke tsanantawa su ce ya halatta ma har ya ga tsiraicinta, wannan sun tsananta da yawa, kuma malaman musulunci ma ba su mara musu baya ba. Mafi yawan malamai ba su mara musu baya. Wannan fahimta ce ta wasu malamai. Malaman musulunci galibi ba su mara musu baya ba. Sannan kuma
abinda zamu dauka shine kaga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tazawwajul wadudal waluda. Manzo Allah yace in za ku yi aure ku auri waɗanda suka iya soyayya, wanda kuna son su suna son ku, sannan wanda za su haihu. Dan manufar yin aure da ma shine samun zuriya. To ku nemi wata waɗanda kuke son su suke son ku, kuma suka kware suka gwanince wajen iya gwada soyayyar a fili. Saboda haka a mutum ba a zuwa koyi a ce to mun sama maka wata mun daura muku aure kawai ayi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim a tashi. A'a, kisa addinin musulunci ma ya halatta miji ya saki matarsa da ya aura a daren farko tun kafin ma ya kwanta da ita. Tun kafin ya kwanta da ita, mai yiwuwa abin da yake tsammani da ya ganta sai ga wannan ba ita ya auro ba, ba mamaki ya yi oda ne kalan odan online. Hoton abin da aka nuna ma daban, hoton abin da za a kawo ma daban. To, sai da aka zo aka yi auren, kafin ta bayyana mishi cewa wacce ya yi tsammanin fa ba haka take ba. Saboda haka ya halatta a gare shi ya ce to gaskiya an ha'ince ni, an yaudare ni. Saboda haka sai ya sake ta. Abin da ya bayar nasa daki kuma zai su dawo masa da rabi. Shi ne ka'idar musulunci. Idan mutum ya auri mata kafin ya kwanta da ita ya sake ta, to ta ci rabin sadaki, rabin kuma za a dawo masa da kayan shi. Saboda haka wannan shi ne, amma kaga da a yi wannan shi ne mazhabin iyaye a da. Wata ma za a ɗora mata auren ma bata ma san kalan mijin ba, mazhabin iyayen da kenan. Amma yanzu da karatu ya yawaita, ilimin ya yawaita, babu wannan. Saboda haka wata sai an ɗaura auren ma tukuna za a kai ta ɗaki sai ta ga shi wane ne mijinta, tana son shi ba ta son shi, oho dai haka za ta yi haƙuri. To shi addinin musulunci bai goyi bayan wannan ba. Ko ɗaya aka kawo ma mutum aka ce ga wani muna son ki aure shi, sai ta nuna ta ce ba ta son shi, sai a yi haƙuri. Ba auren dole a musulunci, sai a yi haƙuri. Amma ba za a ce dole ba, a'a, sai dai in ta kawo wani wanda ake ganin addinin sa da ɗabi'unsa bai yi ba, sai a ce to wannan bai yi ba, amma dai ki kawo wani. Amma kuma ba a ce tunda mu ba za ki auri wanda muke so ba, shi ma wanda ke son ba za ki aure shi ba. Kuskure ne wannan, kuskure ne. Sai a yi haƙuri ko a yi fatan alheri. To da haka har a wani ruwayan hadisin yake cewa da manzo Allah ya ce je ka kalle ta, saboda akwai wani abu a idon mutanen Madina. Ya ce wani lokacin sai in saci hanyar da take bi sai in hau saman bishiya, sai in ganta lokacin da ta fito, saboda in ta san akwai masoyinta a wajen da ta gyaggyara a kikinsa tafiya. Amma in ta san ba wanda yake ganinta, to za ta sake ta fito da asalin kalanta. In mai kule-kulen maza ne za ta yi a lokacin. Yawwa, saboda idan za a yi aure, CCTV kamera ake so a sa ma mutum sosai, da shi wanda ya zo neman da wacce za a nema din sa ido ake yi sosai, a sanya mata masu kula da ita tun daga fitanta daga gida har zuwa makaranta ta je ta dawo, da suwa take mu'amala, da suwa take kaza, shi ma a sanya mishi ido a kasuwa, wani irin kasuwanci yake, yaya ɗabi'ansa, yaya mu'amalansa da halal da haram, yaya kaza, a sa ido. Kuma in an zo neman bayani, babu rufin asiri a wannan babin. Ba cewa la yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allah yawmal qiyama, babu shi a wannan babin, domin babi ne da ake neman bayani na gaskiya da gaskiya. Dan in ma kai rufin asiri za ta bayyana, kanshe kuma kimarka da mutuncinka shi zai zube, kai za ka zo ka wulakanta ka kaskanta. Saboda haka kuskure ne wannan. Saboda haka manzo Allah ya ce da shi ka je ka ganta, ya ce fa inna fi a'ainil ansari shay'a, akwai wani abu a idan mutanen Madina, ka zuba ido ka kalle ta sosai, ka ji ta maka khalas, in bata maka ba kuma shikenan. Kaga mazhaba mafi sauki ma wanda iyaye suke yi a da shine a ce to za mu haɗa ka da 'yar gidan wani ka je ka ganta, sai ta bata ma san me yake ba ko sai ya ce ta kawo masa ruwa sai ta kawo ruwa ya ce to ta juya ta tafi shi kuma daidai lokacin da ya so ba ruwan yake kallo ba ita din yake kallo yawa saboda dama shi din ma ai ita aka kawo ya kalla ba ruwa ba yawa Allah ma aure da shi din ma an turo shi ne ya kalle ta ba ruwa ka turo ya kalla ba saboda haka idan ya ga tayi shikenan sai yayi bayani in ya ga bata yi masa bai ce ayi hakuri shikenan Allah ya sa mu dace
الحديث الرابع والسبعون عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلاء من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر صلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت نفسي بنفسها لله تعالى رواه مسلم an karbo wannan hadisin daga sahabi Imran ibn Husayn Allah shi kare da gare shi yace anna mar'atan min juhaina akwai wata mata daga kabilan juhaina atat nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqalat wa hiya qibla min az-zina tazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam tana da ciki amma cikin ta hanyar zina tana da juna biyu ta sami juna biyu ta hanyar zina sai ta kawo wajen ta zo kawo kanta wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai ta ce ya nabi Allah ya annabi Allah asabtu haddi na cancanci amin haddi na yi laifin da akwai haddi a kaina saboda haka fa aqimhu alayya ka tsare min da haddin Allah a kaina ka zantar min da hukuncin Allah فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها النبي الله صلى الله عليه وسلم سيكرا ولينتا يتي فقال سيكي دشي أحسن إليها كجيكا كيوتا تامتا كقول دئتا فإذا وضعت فأتني بها انتهيه سيكا كاوتا سابو دا إن أمتا حدي كو أنجيبي تتعدد دن ديكي تكين شباي دي ليفن كومي سابو داك انتهيه تسيكا زودا إتا ففعل سي aikata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umalce shi fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama fashukkat alaiha thiyabuha annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya wato ainifin bada umarni aka kawo ta aka sanya tufafin ta aka shake ta da tufafin ta kuma amara biha farujimat aka daure ta sannan manzo Allah ya bada umarni aka jefe ta kuma salla alaiha bayan an jibe ta ta mutu sai manzo Allah ya ce a fito da ita a kawo ta mata salla fa qala lahu umar sai umar ya ce to salli alaiha ya nabiyallahi wa qad zanat ce ya annabin Allah ta yi zina kuma ka mata salla fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad tabat tawbatan law qusibat bayna 70 min ahli almadina lawasi'athu ai wannan matar ta yi wani irin tuba wanda inda za a kasafta tuban tsakanin mutun 70 cikin mutanen Madina tubanta ya kai a gafarta musu darajar tubanta da nauyinta ya kai a kasawa mutun 70 wahal wajadtu tawbatan afdal ko wahal wajadat tawbatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala akwai tuba mafi girma da ya wuce ta zo ta salwantar da ranta saboda Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata salla to a wannan hadisin na farko zamu fahimci abu na farko shine tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tausayinsa
shine da bai sa a jefe ta lokacin tana da ciki ba saboda dan da yake cikin cikin shi bai da haƙƙi kuma ka'ida ta musulunci ita ce mutane da yawa suna sukan dan zina ce wannan dan shege ne bai da laifi shi yazo duniya ne kawai kuma bai da ikon ta ina za a kawo shi duniya bai ma san me yake ciki ba a duniyar sai yayi me sai yayi so tukunna sai yayi so so lokacin da yazo duniya zuwan sa duniya a wajen shi shi daidai yake da wanda yazo duniya ta hanyar aure saboda haka shi bai san komai ba bashi da laifi bashi da laifi sannan zaka ga yana cikin abin da yake ya lil asaf nan masifa a wannan zamani shine yawan jefar da jirajirai da yawan tsintan su da ake yi akan bola a bakin teku da sauransu wata zaka je ta yi zina ta haihu sai ta wullar da dan ta jefar da shi ai ba na tsammanin ya wuce sati 2 zuwa 3 a ta wajen mu ana ruwan sama ruwa ya gangaro da wani yaro jariri aka same shi a bakin gaba saboda haka in ya mutu kaga laifinta guda biyu ne ta yi zina ta kuma kashe rai ta yi zina kuma ta yi kisan kai me ake tsoro ba kunya ba to ana tsoron kunya tun farko me yasa kai abun kunya ai Bahaushe ya ce kowa ya sai kwando ya san zai zubda ruwa saboda haka duk wanda yake jin kunya yana tsoron kunya to bai kamata yayi abin da zai jawo masa kunya ba duk wanda baya son ya tozalta bai kamata yayi abin da zai tozalta shi ba in dai har akai kuma har aka haife to ai kunya ta kare kunya ta zai karshe laifi na biyu za a biyo baya da shi kuma shine a kashe din wanda shi kuma kisan yafi zinan girma yafi zinan girma saboda haka wannan ba daidai bane kuma wannan yana nuna mana ƙara nuna mana bambanci tsakanin aure da alfasha yanzu wacce ta aure da a gidan aure yaushe za ta yi da shi a bakin teku ba za ta iya ba amma wacce yanzu ta aure shi ta haife shi a kwararo tare da cewa bakar wahalar naƙudan da matan aure ke sha ita ma ta sha duk abin da matar aure za ta jure na wahala ita ma sai da ta jure amma saboda ta hanyar haram ne zuciyanta ta iya dannewa tana ganin kwanciyar hankalinta shine ta wullar da shi ta wurgar da shi amma wacce ta haifo da ta hanyar halal tana farfaduwa da damuwanta ina dan a mika mata shi abin da kenan take ne a mika mata shi saboda haka shi yaron da yazo ta zina bai da laifi shi dan ba shine yayi zinan ba laifin yana kan wanda yayi zina amma shi ba shi da laifi shi bai da laifi Allah ya kiyaye sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana wani abu guda ɗaya shine Allah yana son mutum mai tuba kuma a ka'ida duk da wannan hadisin amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa ka'ida ita ce duk wanda ya yi zina ba a kama shi ba to ba so ya kawo kanshi kisa akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani daga cikin sahabban sa Ma'iz yazo ya ce ya manzon Allah na yi zina manzon Allah ya kauda kai ya sake juyawa ya ce ya Rasulullahi na yi zina manzon Allah ya sake juyawa karo na uku ya ce ya Rasulullahi na yi zina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi kai mahaukaci ne ya ce a ina da hankali annabi ya tambayi sa bai ce mai zina shayi shayi ya ce bai shayi shayi hankalinsa lafiya lau sai ce masa to ka san me zina sai ce ya Rasulullah na san me zina ya ce to me zina ya ce shine mutum ya aikata abinda ya halatta gare shi da matansa ta hanyar matar banza abinda ya dace ya je matansa ta hanyar halal sai ya je ma wata ta hanyar haram ya ce wannan shine zina yace ka tabbatar kai zina yace yace sai da abin da ke gare ka ya buya cikin abin da ke gare ta yace kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya aka yi masa haji ba dan komai bai abin da manzo Allah yake so shine inda zai ce ya fasa shikenan da zai ce bai yi ba shikenan ko ya fadi wata magana da ta nuna cewa bai san me zina ba to saboda haka in mutun yayi laifi ba a kama shi ba to so ake tuba ya koma ga Allah eh ko dan ta'adda ne an riga an san wani dan ta'adda ne ya shahara da ta'addanci da kisan mutane amma sai ya tuba kan a kama shi ya tuba ya zubda makamansa ya komo cikin mutane ya dawo bawon Allah mutumin kirki to bala azu kuma jami'an tsaro ko su ganshi na tafiya su damke shi su ce ayya Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim waɗanda suka tuba kafin ku kama su to fa'lamu anna Allah ghafurur rahim ku san cewa Allah mai gafara ne mai jin kai haka in sun tuba kafin ku samu tamkinin damke su Allah ya ce to ku kauda kai ku yi afuwa saboda haka wanda ya tuba shikenan ai yanzu misali abinda ake ta kai komo akan shi a wannan kwanakin akan sulhu da ƴan ta'adda da ake yi sulhu da ƴan ta'adda wasu daga cikin waɗanda aka kama su shekara da shekaru suna ne ƴan ta'adda aka sako su wanda Malam Musa Yusuf Asadu suna ya jagoranta Allah ya saka mishi da alkhairi mutane da yawa suna ta cece ku ce ba a sulhu da ɗan ta'adda gwamnati ya kamata ta yake su da sauransu to yanzu shi ɗan ta'addan yana ta'addanci gwamnatin da ya kamata ta yake su bata shirya ta yake su ba to yanzu me za a yi a bar su ci gaba da kashe mutane ita gwamnatin ba ta da niyyar ta yake su to yanzu me ya dace ga kuma hanya nan da za a sulhunta da su su daina to yanzu shikenan sai a ce ba za a yi ba dole ana jira sai gwamnati ta yake su a ce dole ana jira dole sai gwamnati ta yake su sannan shi wanda zai koma yana suka ana sulhu da ƴan ta'adda sai ka tambaye shi kai da ake ta'addancin kai wace gudunmawa ka bayar gudunmawar ka kenan zagin gwamnati da shugaban kasa cewa ba su yi abin da ya dace ba to wani ma ya tashi yana yin iya kokarinsa shi ma ya dawo abin zagi shi ma ya zama abin zagi saboda haka yanzu a je a binciki waɗanda aka sako musu ƴan uwansu da aka kama tambaye sun ji daɗin sulhu da ƴanta da ko ba su ji ba ashe wani yana cikin gefe wanda abin bai dame shi ba bai shafe shi ba kuma yana surutan banza da wuri saboda haka wanda ya tuba kafin a kama shi shikenan wani tambaya to su an ji sun yi sulhu sun to wanda suka kashe kuma ina matsayinsu wuta da aljanna fa na Allah ne Allah kuma shi yace in sun tuba sun zubda makamai a kyale su waɗanda aka shi din kuma bayin Allah ne mai hisabi a ranar alkiyama kuma shine Allah to shine kuma yace in sun tuba sun zubda makamai a kyale su to amma su ba su daina ba gwamnati ba ta shirya ta yake su ba to wanne dai za a yi in an samu hanyar da za a gyara da su a sulhunta da su ita ce iya mafita ita ce iya mafita iya mafitan kenan Allah ya kiyaye tare da cewa misali yanzu zaka ga ana yawan faɗi cewa su waɗannan Fulani da suke jeji masu kama mutane a ce wai ai asali abin da ya ja suka faɗa cikin wannan shine an kama musu shanu da sauransu da sauransu to su ma kalubalen da ya kamata a jefa musu shine yanzu kaddara an kama muku shanu su waɗannan da suke yanin ku su kama muku shanu su nasu na mene a ciki ai wanda ya maka laifi shine ya kamata ka kama shi to ban ga dalili dan wani kakana ya maka laifi ko wani cikin kabila na ya maka laifi ni kuma ka wuce a kaina ba ban ga dalili ba ban ga dalili ba kuma misali akwai wanda nake ganin shi kucan wancan satin a social media wani Bafulatani ya tasa shanu a cikin gonan wani suna cin kayan gonan
yana daukan bidiyo yana ce ba abin da yake da dadi kaman Bahaushe yayi noma na gecinye abin da ya fadi ba abin da yafi masa dadi a duniya kaman Bahaushe yayi noma ya ga nage yana ci shi an gama biyan sa to yanzu ta kaddara cewa su waɗanda suke kama mutane a jeji an kwace musu shanu ne yasa suka dau makami shi wannan da aka cinye masa gona shi ma an yi dau makami a zaki shi kenan yanzu kasan sai ta koma duk wanda aka taba shi sai ya dau makami ba hujja bace ba dalili bane ba dalili bane yanzu shi kenan duk wani bafulatani ya shiga jeji ya sa shanu sun cinye min gona shi kenan ni kuma sai in shigo cikin gari in fara kama fulani su laifin ne suka yi mun sannan a cikinsu dukkansu ne suka haɗu suka zama ɗaya shi ma ya kamata ya gane cikin Hausawan duka ne aka haɗu aka zama ɗaya sannan wai su waye suka kwace maka shanu specific ka faɗi mutum ɗaya waye ya kwace shanu duk shi faɗi ne kawai ake yi saboda haka wannan lamari namu sai dai du'a yi kawai Allah ya kyauta to sannan a shi wannan hadisin yana karantar da mu mutum ya zama mai ikhlasi da tsarkin zuciya akan komai shi yasa manzo Allah ya ce ai ba abin da ma yafi daraja sama da yadda ta kawo kanta don Allah tsoron Allah ya sa ta kawo kanta ikhlasinta shi yasa manzo Allah ya ce tubanta in an kasa wa mutum 70 ya ishe su tsallake saboda yadda ta miƙa kanta ta sallama kanta Allah ya sa mu dace kuma abinda mutane da yawa ba su fahimta game da hukuncin da Allah ya yi wa mazinaci wato in mutum ya san illan da mazinaci yake ma al'umma wallahi zai gane duk tsaurin hukuncin da Allah ya kan shi wallahi an tausaya masa a haka akwai tausayi a ciki dan duk wanda ya san illan da zina take da shi ba zai zama abun tausayi ba zai dauki mazinaci a matsayin abun tausayi ba don duk wanda kake gani yana tsammanin cewa mazinaci ya kamata a tausaya masa to masifar bata biyo kan gidansa ba masifar bata biyo kan gidansa ba randa masifar ta biyo kan gidansa a lokacin zai ga koda an kashe shi zai ga har yanzu ba a gama masa ba inda akwai wani abun da yake gaba da kisa zai yi mishi saboda masifar kawai mutum ya suranta yau yaya za a kasance a ce yau ga ƴanan ta zo shiga gidansu da juna biyu na zina ita kanta ya za ta shiga gidan da rabe-rabe iyayenta da me za su kalle ta wani irin kallo za su mata wani irin zama za ta yi a cikin gidansu wadannan zama su yi cikin gidansu sannan dan da ta haifa din yau in ya tashi ya gane shi an samu shi ta hanyar banza ne me za ta ya za ta kasance me yuwa ba ta sani ba ba mamaki a kaddaren Allah babban mutum ne shi wani ma girman san ta harkan addini ne girman san ta harkan addini ne me yuwa limami ne shi ya zuciyarsa take san da yake hudu ba kan zina yana tana shi kuma ta zina aka kamo shi aka samu shi ashe randa abin ya biyo kan mutun zai gane wallahi duk abin da aka yi wa mazinaci wallahi an tausaya mishi shi yasa wani yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah idhan li bizina yace ya manzo Allah ina neman izinin ka inje yin zina ka bani dama daga wajen ka inje yin zina sahabbai suka yi ca akan sa manzo Allah yace aku rabu da shi yace manzo Allah yace da shi udnu minni matsu matsu ya zauna sai manzo Allah yace a tuhibbuhu li ummika kana son ka ji labarin wani yayi zina da mamanka sai yace la a yace wasu to walan nasu yuhibbunahu mutane ma ba sa so ce a tuhibbuhu li ibnatika kana son ka ji labarin wani yayi zina da yarka yace a yace mutane ma haka ba sa so ce kana son ka ji an ce wani yayi zina da yarka ko kanwarka yace a yace to sauran mutane ma ba sa so yace kana so ka ji labarin wani yayi zina da gogwanka yace a kana son ka ji labarin wani yayi zina da innarka yace a kana son ka ji labarin wani yayi zina da matarka yace a yace haka mutane ma kowa baya so saboda haka duk wacce zaka yi zina da ita ba za ta fita daga wannan da'iran ba yar wani matar wani yar wani ko kanwar wani gogor wani ko kinnar wani ba za ta fita daga wayennan ba ba za ta fita daga wayennan ba saboda haka wato manzo Allah yana so ya nuna masa isharar ka suranta yaya zuciyanka za ta tafasa in aka ce ga mamarka an mata fyaɗe ko an yi zina da ita to haka shi ma wanda zaka je kai zina da tashi uwar haka shi ma zai ji ka suranta in yarka ce to haka shi ma wancan zai ji ai kuma mutane suna da wani abu na rashin lissafi a rayuwa mutun zaka ga har yayi aure ya haihu amma bai daina bin ƴaƴan mutane ba kuma wai saboda rashin kunya ma Allah ya je ya bi ƴar wani kuma ya dawo wai da gano yace Allah ya tsare masa nashi ƴaƴa ai wannan akwai abun kunya a cikin ka je kai zina da ƴar wasu kuma kai ka zo ka ce kana roƙo Allah ya tsare maka naka ƴaƴa ta yaya shi wanda ka jefa shi a cikin wannan jarabawan shi ka san kallon addu'an da yake akan nashi ƴaƴa me yawa baka sani ba ba mamaki shi yana da tsarkin zuciya Allah ne ya so ya jarrabe shi Allah ne ya ga dama ya jarrabe shi saboda haka shi yana bin ƴaƴan wasu amma shi wai yana tare tare wai saboda wai shi kar abin nashi ƴaƴan a wannan labari ne wannan labari ne shi sai Imam Shafi'i yace manzana zuni ya bihi walau bi khifari darihi duk wanda yayi zina to ya ci bashi za a rama akan ƴaƴansa koda a katangan gidansa ne mutane da yawa suna ganin kamar maganar ba ta yi ba a ce duk wanda ya zina za a rama akan ƴaƴansa wai ya za a ce ƴaƴansa kamammu dan shi yayi a rama akan su a'a ai tun farko Allah in ya tashi jarraba shi ba zai bashi kamammun ba tun farko wacce ta kame Allah ba zai jarrabe ta din saboda ubanta yayi laifi ba amma tun farko ita din ma da irin tarbiyyarsa za ta taso tun farko saboda haka ƴar banza ne da dama Allah ya kaddara zuwan ta duniya in ka kame sai a ba ma wani mutumin banza sai a kai ta gidansa idan ka bauɗe sai a dauko ta sai a kawo ka gidanta yayin da a kawo ta gidanka saboda haka maimakon tagari da za a baka sai a musanya sai a dauko tagarin a kai wancan sai a dauko ta banza a kawo ni ai bai yiwuwa mutum ya bata ƴaƴan mutane kuma tun farko Allah ya bashi kaman miya ba zai yiwu ba bakin cikin da ka jefa iyayen wasu sanadiyar ƴaƴansu kai ma sai kai wannan bakin cikin wannan ka'ida kenan yadda waɗancan wancan iyayenta suka yi bakin ciki har kai ma za ka yi wannan bakin cikin ba daga kafa ba fashi da haka duk wanda yake gudun ganin bakin ciki to dole ne shi ma ya nisanci jefa wasu a cikin bakin ciki dole yau ba ma wanda za a zo a ce ta yi zina ba kawai a ce ba an ga essa da wani wanda ake masa kallon mutumin banza hankalinsa zai tashi zai kira ta ya zaunar da ita kar na sake jin labarin an ganki da wani zai kira wani ta ce kar na sake jin labarin an ganka da yata na raba alaka tsakaninka da ita ba don komai ba din saboda yana son ya tsare mata mutuncinta ya dinka mata hijabi har ƙasa in ta fita karfe 6 saura magariba ta doso an fara kira ke kina ina maza ki dawo gida duk wannan abun wai tsaro ake bata saboda kar ta aketa mata alfarman mutuncinta to a daidai wannan lokacin mai yiwa shi kuma uban da yake kokarin ba ma nashi tsaron shi ma kuma yana kokarin ya je ya keta tsaron da uban wani ya bata saboda haka yadda ka san da barbaru da wayan da kai bitin kwakwalwan ubanta haka kai ma ake bitin naka kwakwalwan ai baka sani bane saboda haka kalan wayanka yadda kake ganin kana da wayan na tsare yanka haka shi ma wancan uban yake da wayan tsare nashi a yan so lokacin da kake ganin kai ma kayi wayan da ka buge tunaninsa haka wani ma kuma yi wayan da zai buge tunaninka din ai ko barawo ne mai kaya na ƙara experience din tsaron kayansa barawo na ƙara experience din buge wannan tsaron yau inda za a zo a ce ga sabo ga ga sabbin kwado nan an fidda su wanda ba a samun kinsu ba abin da ke bude su in bakin su ba kaga masu kaya sun karinka sun kara inganta harkan tsaro daidai lokacin shi kuma barawo shi ma kwalwansa ta kara sama saboda ka kuna sama ne shi ma yana sama kuna lokacin da kuke kara inganta harkan tsaron kayanku shi ma yana kara inganta harkan nashi satan daka gurgudan yawan tsaron da ka baka ka bata gurgudan waye su wajen buge wannan tsaron kuma babu yanda ka iya babu yanda ka iya daka ba yanda za a yi wani lalata ƴaƴan wasu kuma ba shi ya samu kamammiya tun farko ma ba zai yi ba yanzu misali idan muka dauki misali saboda mutum ne shahararre Alinuhu dan wasan kwaikwayo akwai lokacin da yake gani ana hira da shi ana ce da shi me yasa ba mu ganin irka a cikin fim yace saboda wai tana da alkunya ne tana da kunya wai tana da kunya wai ko a gida ma saboda kunyarta a cikin daki take zama yace to ai yar taka kuma mun ganta tana rawa a TikTok ai to wai shi tsammanin sa shine bayan ya gama wargaza rayuwar ƴaƴan wasu to Allah ya tashi dai bashi kamammiya saboda haka ya kame ta daki ya hana ta fim sai kuma ga ta a TikTok tana rawa to wani ya kai an yi ba yi ba kenan an yi ba yi ba yanzu sai ka tambayi Alinuhu idan ƴarka tana da kunya to mata nawa ne suka zo kani wadda kunya wanda sanadiyar ka kunyan dasu ya tafi mata nawa wanda suka zo da hijabinsu ka kwarenye musu wannan kunya suna cakuduwa da maza suna jin ba daɗi a jikin suna jan jikinsu har suka koma karuwai nawa saboda haka shi yana tsammanin cewa bayan ya shafi sama da shekara 20 da yana wargaza rayuwar matan mutane da ƴaƴan mutane shi kuma nashi ya yar inta ta zuwa yadda zuwa a mutumin kirki Salihatun Qanitatu Allah ai ba zalimin bawa bane Allah bai zalunci Allah bai zalunci Allah bai zalunci yadda iyayen wasu kai bakin ciki ƴar su tun suna jan hankalinta tana tsakatsaki za ta bi ka ne ko za ta bi su har ta yi watsi da su suka yi bakin ciki da damuwa har suka saba suka jure suka yi haƙuri haka kai ma za ka karɓa zo a tsaye da ƴaƴan mutane ana musu kwalliya kaga ƙato gardi ya tsaya ya kama kan mace wai yana shafa mata jambaki yana shafa mata huda yana shafa mata waye da waye saboda rashin mutunci kuma wayannan su ne wai masu koyar da tarbiya saboda tsiya su ne wai masu koyar maluma tarbiya har su budi baki sai su ma wai tarbiyyantarwa suke yi tarbiyyar dama akwai hasana akwai sayi'a babu shakka suna ba da tarbiya kan sayi'a mummunan tarbiya kuwa mummuna saboda haka wannan sunnan Allah ce abinda ka yi to zaka gani a kanka abinda ka yi zaka gani a kanka wannan ita ce sunnan Allah da haka subhanallah zina ba daɗi sunanta ma kwata-kwata ba da daɗin ji wallahi sunanta ma ba daɗin ji kuma musamman wannan zamanin da muka shigo ciki wani irin zamani na fitina musamman misali mu da muke nan garin muna cikin kalubalen tarbiya babban kalubalen tarbiya da muke ciki shine galibi a yanzu duk inda aka sama makarantun gaba da secondary ko jami'a ko polytechnic ko college aka samu a unguwar da aka samu to alfashi sai ta yi yawa a wajen mu kuma yanzu idan ka kalli garin nan kusan duka bodojinmu gaba daya manya-manyan makarantun secondary ne a wajen makarantun gaba da secondary duka bodojin namu idan ka kama nan hanyar Kano za ka gamu da Gubi jami'a ce idan ka kama hanyar Jos za ka gamu da Atam idan ka kama hanyar Das za ka gamu da ATBU Federal Polytechnic College of Agric da sauransu in kai nan ka kama hanyar Maiduguri za ka gamu da Yuli in kai nan ka kama hanyar gombe za ka gamu da kangiri to ta ko ina manyan manyan makarantun gaba da secondary ne kuma in kana jin irin rashin tarbiyyar da suke ciki wallahi za ka sha mamaki in kana jin irin rashin tarbiyyar da suke ciki wallahi za ka sha mamaki ga makarantun da suke cikin gari ma wanda suke tsakiyar garin su ma ba sauki makarantun lafiya harkar lafiya da sauran makarantu duka zai yi wahala ka samu inda za a ce an yi gayyatan wa'azi a cikin manyan makarantun baka ji an yi suggestion cewa ya kamata a yi wa'azi akan illolin madugo ko luwadi ba zai yi wahala so duk inda ka ji ana cewa ya kamata a shawari a yi magana akan kaza ma'ana abin ya yawaita a wajen ya yi yawa a wajen saboda haka sai zama na gaba ɗaya garin yana kewaye ne da unguwanni na rashin tarbiyya duwin na unguwannin da duk da muka lissafa asalin kana neman asalin unguwannin badakala a cikin garin nan to in kai zacen kaje ƙarshe ga jarabawar mu na cikin gari wannan titin da bayi da dadin fadan sunan shi ana ganin duk wani mutumin kirki ma ba a tsammanin za a gan shi a wannan titin ba ruwan gwamnati da su ba ruwan kowa da su saboda ba gwamnati ake tabawa ba da sakatariya ne aka gina a wajen ana a ginsin gwamnati mai ci da tun ta rushe shi amma saboda ana a ginsin shari'an Allah ne to wannan ba ruwansu su kuma dama sukan faɗi cewa su ba su hau kujera don su tsare ma musulunci wani abu ba sukan faɗi shi kan shi wannan mataimakin shugaban ƙasan da yake kai wanda suka ci mulki da sunan musulunci abin da ya faɗi kenan wakilin musulmi a Najeriya shine sarkin musulmai saboda haka su ba su ci mulki ba su nemi mulki don su wakilci musulunci ba haka duk inda musulunci yake buƙatar wakilci to a nemi sarkin musulmai amma su kan ba su ci mulki ba su nemi mulki don su tsare musulunci wani abu ba kuma dama gashi sun haɗu kuma me suka tsare musulunci amma kuma da sunan me suka ci a sunan musulunci kuma an gama za a sake dawowa a ce to a sake zaben musulun aiwana yanzu wanda yake da kunya da jin nauyin mutane ai ba ya sake tsaya gaban mutane ji ku yi musulun ba mudin ma dai mun yi a baya yi yanzu ka yaba ma kuma bayi na bayan ma da muka yi Allah ya yafe mana yanzu wannan satin ana faɗin cewa wai kiristocin da za su je ibada a Jerusalem an musu ragi kudin jirgi da za su tafi ibada a Jerusalem kusan biliyan ɗaya da wani abu an rage musu ku kuma duk shekara sai an ƙara mana kudin yake aji duk shekara wannan shekaran ma da shugaban kwamitin aikin hajjin ya yi ƙoƙari a inganta aikin hajjin har yanzu farmaki yake samu har yanzu kuma ba komai ne laifinsa ba saboda malamin addini ne shi ya laifin shi kenan saboda malamin addini ne shi saboda haka wannan gwamnatin musulun kenan gwamnatin musulun ɗin da mawaƙi ya fi malamai daraja muryan mawaƙi ta fi isa sama da muryan malamai sai sa yanzu muna da saƙo zuwa ga shugaban ƙasa sai dai mu roƙi rarara ya taimaka ya isar masa shi za mu roƙa mu ce da Allah ya taimaka ya isar mai don mukan talakawa da malamai da masu hawa minbari mukan bari a jina mu ba sai dai mu lallaɓi rarara ya taimaka ya isar masa yanzu shi ke da ikon isa gaban shugaban ƙasa shine darajarsa ya kai ya shigo wajen taro shugaban kasa ya mike dan ya gaisa da shi. Amma malamin addini kan bai kai ba, bai kai wannan ba. To kaga dai lokacin da ya mike dan ya gaisa da shi ne ya taimaka ya ce masa illa bai da Allah ka rada tallafi. Sai ya roke shi a wajen tunda mu kan bai jin namu. Bai jin namu. Gwamnatin musulun musulun kenan. Wanda suka cin mulki da sunan musulunci, amma mutum yana shugaba ba kunya ya tsaya gaban mutane na tikar rawa. Ba kunya. Ya shekaru. Ko ba mulki ya kamata shekaru su jagoranci mutum. Ko ba mulki ya kamata shekaru su jagoranci mutum. Amma yanzu ya tsaya gaban mutane yana tikar rawa. Yana tashiwa. Kuma shi shugaba ne, kuma ya isa mulkin ne da sunan musulmi. Ya isa mulkin ne da sunan musulmi. Yawwa, kaga gobe an zo an ce to akwai musulun musulun ce to suwaye ɗan musulun musulun ɗin. Suwaye ɗan musulun musulun ɗin. Kuma illan da yake ciki shine wanda bai san musulunci ba. Tsammanin sa tunda sun ci da sunan musulunci, tsammanin shi ne musulunci shi ya goyi bayan su duk abin da suke yi. Abin da za su yi tsammani gina. Bayan kuma duk wanda ya karanci musulunci ya san musulunci wannan ba irin mulkin musulunci ba ne. Wannan ba kalan mulkin musulunci ba ne. Ai, ba irin mulkin musulunci ba ne. Su wanda suke musulun musulun yanzu kira suka ce mai zo karanta mun Fatiha mai kyau. Fatiha mai kyau. To wanda yake ikirarin musulunci bai iya Fatiha ba, da me zai gudanar da musuluncin nashi? Da me? Yaya sallarsa take? Yaya sallarsa take? Shi yasa duk abin da aka yi mara kyau sai ga Kiristoci suna wannan shine mulkin musulun musulun ɗin. Kuma bayan da muka yi dole mu karɓi wannan wulakancin. Dole mu karɓa. Saboda ƴan uwanmu musulmai su suka jawo mana. Ba da sunan cewa sun karɓi mulki da sunan musulunci. Ba yadda muka iya dole mu karɓe ta a haka. Duk abin da za su faɗi dole mu sallama. Dole mu sallama. Amma dai abin ba daɗi. Ba daɗi. Yanzu a nan wai an samu wasu ƴan ƙwallo, ƴan iska, mata da gajerun wandunawa sun je sun ciwo ma Najeriya ƙwallo. Wai sun dawo yan ɗauki kuɗi da ya kai miliyan 150 da gida an ba kowace a cikinsu. Amma yanzu jiya a ƙasar Saudiya an rufe musabaka ɗan Najeriya a duk duniya ya ciwo na uku. Ba su ma san an yi ba. Ba su sani ba. Amma su ƴan ƙwallo da suka dawo shugaban ƙasa ma ya da shirya musu liyafa. Aka ba su miliyan 150 da gidaje. Kowa ta zaɓa a wani jiha take son a ba ta gida. Daidai lokacin da asibitocinmu ba kayan aiki, makarantunmu ba kujerun zama, saman makarantun a yaya yake, in ana ruwa ba daman karatu da sauransu. Amma ɗiba wannan kuɗin, kuma a daidai lokacin da ake ta tara ma ƙasan bashi. Trillions. Shi yasa ranar wani yake ce mu wai mun je lahira ina ji da wai hisabinmu zai yi tsawo. Ya ce mai saboda me? Wai saboda bashin da aka ciwo ma ƙasa. Wai ba wanda zai wuce sai an biya wannan bashi. Ya ce shi dai shugaban ƙasan da ya ciwo hisabinsa zai yi tsawo. Duk shugaban ƙasan da ya ciwo bashi shi dai tsaye bayani. Dan mu ba mu aiki wani gwamna ko shugaban kasa ya ciyo mana bashi ba. Sannan da ya ciyo bashin ma ba abin da ya mana da shi. Ba mu ma san an yi ba. Yawwa. Saboda haka shugaban kasan da ya ciyo bashi shi dai tsaya ya yi dogon bayani. Mu kan ma ko isa wajen ba za mu yi ba. Insha Allahu ta'ala. Shi zai tsaya ya yi bayani me ya faru, ya aka yi bashin da ka ciyo, me kai da shi. Ina kuɗin yake? Shi zai tsaya yi bayani. Amma ya ciwo bashi an ce a ciki an ɗeba biliyan 20 wai an canza fentin jirgin shugaban kasa, an canza masa jirgin shakatawa, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, kuma dai a cikin wannan bashin kuma a je layi da a tsaye da ni a ce aka yi da shi. Ni na ruwana da shi. A cikin kudin da aka ciyo bashin ni me aka bani a ciki. To, su suka ciyo bashin kuma suka raba tsakaninsu, saboda haka sun ciyo ma kansu ne da sunan Najeriya. Saboda haka in sun je can su ne za su tsaya su yi ma Allah dogon bayani. Wa ya ce ku ciyo bashi, sannan da ku ciyo mai kai mai ƴan ƙasa da shi. Ba abin da suka mana da shi. Ba su yi mana komai da shi ba. Saboda haka mu ba za a je lahira a tsaye da mu ba. Saboda haka shi yana tsoron kar mu kasa tsallakewa. Yana tsoron kar a ce a kwashe ƴan Najeriya dai a yi wuta da su. Sai haba. Ai Allah ba zalimi ba ne ai. A ba mu wahala a duniya kuma mu je lahira ba a ba mu wahala. A'a, insha Allah ta'ala ba zai yi ba. Ba zai yi ba insha Allah. Don haka wannan lamarin ba daɗi ba. Sai dai du'a'i kawai. Sai dai addu'a kawai. Amma ƙasa komai ya wargaje a cikinta. Komai. Kuma ba shi da gyarawa ba. Sai a ce a yi addu'a. Wallahi addu'a kaɗai ba zai gyara ba. Addu'a kaɗai ba ta gyara. Dole sai an yi aiki. Addu'a kaɗai tana sa a ƙoshi ne ba sai an ci abinci ba. Ban ce an zo cin abinci a yi bismillah ba. To yi bismillah ƙafa 1000 kenan ko za ki ƙoshi. Dole sai an ci abinci. Sai an ci abinci. Saboda haka addu'a kaɗai ba ta aiki. Sai in an haɗa da aiki. Idan an yi aiki aka yi addu'a sai addu'a ta yi amfani. Amma in ba a yi aiki ba aka tsaya addu'a to ba za ta yi aiki ba. Kamar yadda aka yi zallan aiki ba addu'a ba za ta je ko ina ba. Saboda haka dole a haɗa su biyu. A yi aiki sannan kuma a yi addu'a. Masu aiki su ne shugabanni, talakawa su taya su da addu'a. Amma talakawa sun yi nasu sun yi addu'a. Shugabanni ba su yi nasu aiki ba to mala'iku Allah zai turo su gyara. Dole sai mu ne za mu gyara. Dole sai mu ne za mu gyara. Amma al'amarin mun kan sai dai fatan sauki. Sai dai fatan sauki. Kuma ka'idan shi ne. Wato mutane suna tafiya ne a bisa irin zukatan shugabanni. Wallahi in shugabanni suka gyaru mutane da su gyaru. In shugabanni suka ɓaci mutane ɓaci suke. Haka tsarin duniya yake tuntuni. In shugabanni suka zama na banza to al'umma ma mutane ma za su zama ƴan banza. Haka tsarin duniya yake tuntuni. Umar bin Abdulaziz lokacin da yake khalifa wani makiyayi yana kiwo a jeji. Kura ta kama akuyansa a ganshi ya koma yana kuka ce kai a cikin akuyoyinka guda 100 kaza din an kama daya yace shi wallahi ba kamawa bane ya sa shi yake kuka yana tsoron kar ya koma cikin gari a ce masa khalifa ya rasu yace saboda me yasa kai wannan maganar yace ya sani wallahi saboda yadda Umar bin Abdulaziz ya tsaya da adalci sai da aka waye gari a shugabancin sa kura da akuya suna iya kiwo waje daya ba mai taba wani a cikin su yace amma tunda yaga kura ta kama akuya to yana tsammanin fa duk yanda aka yi khalifa fa ya rusu saboda haka yana dawowa gari sai ai khalifa ya kusan satin sa guda da mutuwa ce Allah sarki saboda haka in shugaba yayi adalci ya zama nagaltacce to sai ga Allah ya gyara masa mabiya amma inda shugaban ya karkata to nan mabiyan ma sai su karkata dan in shugaba ya gyaru talaka ko bai so gyaruwa ba za a gyada shi da karfi amma ko talaka ya gyaru in shugaba bai gyaru ba ya zai da shi haka na'am talaka ya koma ga Allah mai mulki ya koma ga Allah sai a hada a zauna lafiya amma talaka ya koma ga Allah Allah ya bashi lada mai kudi mai mulki bai gyara ba gyara ba zai yi ba Allah ya kiyaye da haka mu tsarkake niyoyinmu mu koma ga Allah subhanahu wata'ala amma dai wannan karin dai ban san taya muslim da ta fara tallanta ba ne dai ban sani ba kuma wasu da suke ganin in an ce kar ai muslim kamar an wulakanta addini ne ba haka ba ne yau da ce wadda mu ba karin farko mun rubuta ciki amma yanzu mun gane cewa shi kanshi muslim din ma cin karo da addini yake yi shi kanshi muslim din yakar addini yake yi yana yakan addini ne ba kuma muslim muslim nake yakan addini bane, a tinubu shatima nake yakan addini, ba musuluncin bane. Su da muka zabe su, mu su muka sani, su muka sani daga da wani ministan tsaro kaza da wani ministan waye duk su suka san shi, amma mu su muka dangwala ma ƙuri'an mu, mu su muka dangwala ma ƙuri'an mu. Saboda haka har wani wasu ƴan jarida suna fitowa su yi posting ministan tsaro su ce wai yayi kokari wai an tsara al'umma, ai yayi kokari wai an tsara al'umma. To kokarin me yi a wannan yanayin al'umman mu da kace ministan tsaro yayi kokari? Wallahi bai kokari ba. Daga cikin jihohin da suka fi muni a rashin tsaro akwai jihar Sa da ya fito, jihar Zamfara mafi muni. Sai sai mun ga cewa duk wanda ya yada labarin cewa an tsare mutane, to Allah ya sa a kama uwarsa. A nan ne zai gane an tsare mutane ko ba tsare mutane ba. Amma an kama uwar wasu tana rike kullun suna kwana cikin bakin ciki, kuma ka ce an tsare mutane, aka tsare wa? Ba aka tsare. An kama uwar wani, an kama ƴaƴan wani, an kama matar wani, kuma ka ce an tsare mutane, ba aka tsare? Ba aka tsare. Babu shakka ya akwai tsaro sun tsare kansu, amma talakawan da suka zabe su ba wa aka tsare a ciki? Ba aka tsare a ciki. Haka duk wanda yace an tsare mutane, wallahi in ce Allah ya sa a kama uwarsa, ya ji su wanda aka kama tasu uwar wani irin zafi suke ji. Mu ji gobe zai fito ya ce an tsare mutane? Ba zai fito ya ce an tsare mutane ba. Shi kanshi wannan mawakin na shugaban kasa ya bibita shi akan kwasan da aka kama tashi uwar, wani irin surutu ne da hayaniya bai ba, wani irin surutu ne da hayaniya. Amma da ta fito aka sako ta, sai kuma ya ce wai shi shugaban kasa, wai shi mai mulki ne mai adalci, saboda tashi uwar ta fito. Amma sauran da uwarsu take rike fa, sauran ba damuwarsu ba ce. Allah ya kiyaye. Allah ya sauke. Wa alaikum assalam. To Allah ya ba ta lafiya. Allah ya ba ta lafiya. Allah ya ba ta lafiya.
Mana akan darasin da yanzu kuma akan bayanin mutumin da duk wanda aka dandana masa shi wani dandana. To kamar yadda mai ji wani yayi tambaya mana, kamar in mutum tunna matashinsa ya gama zuwa a ransa na san ransa, to shi ya dawo yana sauraron wa'azi yana su yake su sai yake cewa wa malamin, yanzu malam yadda nake jin tsoron yadda da ne yanzu, amma na zama guda da darasin ka baya wuce. To yanzu malam ka dan yayi aure dan iya samun zuriya na da
eto ai shi wannan ya tubai yawa duk bala'in masibin lissafin da ake na masifan zina za a rama maka, ana lissafi ne akan wanda bai tuba ba kuma bai shirye tuba ba. To wanda bai tuba ba kuma bai shirye tuba ba zai ga bakin ciki, amma wanda ya tuba ya koma ga Allah, Allah ma gafurur rahimun ne. Allah gafurur rahimun ne. Allah zai yafe mishi. Saboda haka in ya tuba ya koma ga Allah, ya dai dage da istighfari da cigaba da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, Allah zai tsare masa zuriyarsa. Matakar ya tuba tuba ta gaskiya, ya koma ga Allah komawa na gaskiya. Allah ya samu dace.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
assalam. Akwai wadda an haife ta har ta girma. To ita a yanzu idan ta ana magana kaɗan haka sai ta nemi ta yi gori wa mutane ko ta ci mutuncin mutane. To kuma ba wuya mutane sai su goranta ma mata wannan abin da uwarta ta haife ta, sai ta kama kuka. To an yi hanyar a bar mutane su daina irin wannan gaya mata, sai su ce ai in ba ta bar wannan maganganu kar magana ba za su bar gaya mata. Wannan mutum ya za a iya sa musu irin ko su ta kai ne ko kuma za a ta musu nasiha a kan su daina gaya mata.
To na farko kamar yadda na ambata abinda suka yi ba daidai bane, na biyu kuma shine in ita ta musu gori to ya kamata burin ta mata da za a yi zama akan laifin da ita ta yi ba laifin da wani yayi ba saboda haka laifin haifota ta hanyar zina ba laifin ta bane sannan kuma a ita ma kuma bata kyauta ba ta zama mai guri domin duk wanda ya san cewa yana da wata kofan da za a tuzalta shi to bai kamata shi ya fara tuzalta wasu ba bai kamata ba bal ma hasali ma musulunci baya san guri musulunci baya san guri a goren taman mutum saboda matsayinsa ko nasabansa ko wani abu musulunci baya san haka saboda haka ita bata yi daidai ba ta goranta musu akan koma menene sannan su ma ba su yi daidai ba idan sun goranta mata akan cewa an haifuta ta a hanyar banza saboda haka abin da yake ga wanda yake tare da su ba zuba musu ido zai ba ci gaba da nasiha da kuma jan hankali har zuwa lokacin da Allah zai sa su sajuda ita ma ta sajuda amma dukan suna cikin kuskure duka kuskure ne Allah ya kiyaye to tambaya ta karshe wannan kuskure ne wannan kuskure ne ai kuskure ne wannan duk wacce ma bata da katin zabe maza ma zai ta je ta yi shi da iya makamin mu iya abin da muke da shi kenan yawa kuma ba abin da suke tsoro in ba katin zaben mu ba iya abin da suke tsoro kenan dan ba sa tsoron gamuwa da Allah kamar yadda suke tsoron haduwa da mu a wajen dangwale Qur'a saboda haka wannan zabe da muke tinkara wannan zabe da muke tinkara yana da kyau kwarai da gaske mu masa shiri mai kyau yana da kyau kwarai da gaske mu yi mishi shiri mai kyau mu tabbatar cewa a duk wanda bai da katin zabe aje ne mu katin zabe a aje shi a gefe iya wannan din mu kenan duk in ma ba yi zaben ba in ma ba yi zaben ba to za a ci gaba da wulakanta mu ne ba yanda muka iya to gwanda Allah ya ga iya kokarin mu in ma ya jarrabe mu ya ga mun yi namu ya ga mun yi iya kokarin mu abin da ya rage kawai dama shine abu mai rigitar da jama'a shine in nayi katin zaben ma wa zan zaba shine ya rigima mutane to abin da yake dama dole akan musulmi shine idan an samu ɗan takarkaru to sai ya duba a cikin su ya gani wane ne wanda yake ɗan dama-dama din a cikin ɗan siyasan farikan yana da walin zamu yawwa sai dai wake-wake amma fari solkan ban ce babu ba amma yana da walin zamu sai dai wake-wake to sai dai a ɗauki ka'idan kawai a ce da baki wuligwamma baki-baki shine saboda ka tunda fari bai samu ba sai a sauko zuwa baki-baki saboda ka ba batun masu cewa ba za su yi zaɓe ba wannan tunani na kuskure ne tunanin kuskure ne lallai tabbas tunani ne wanda yake kuskure saboda ita kanta demokradiyyar ai a bisa babin lalura muke zama a cikinta din ba yadda musulunci ya koyar da wai in za a yi zaɓi shugaba a zo a yi layi a je a yi zaɓe babu wannan musulunci dattawan al'umma suke haɗuwa su fidda shugaba a cikinsu suke haɗuwa su fidda shugaba a cikinsu masu hankali amma yanzu tunda za a wayi gari da ƙuri'an liman da ƙuri'an karuwa matsayinsu ɗaya ai an samu matsala ai an samu matsala saboda haka inda za a samu limamai tara su zaɓa wa ne karuwai goma su zaɓa wa ne wannan karuwan sun defeatin limamai saboda me ƙuri'a guda ɗaya saboda ƙuri'a ɗaya saboda haka kaga lamarin namu sai a hankali amma lallai tabbas masu tunanin cewa ba za su yi zaɓe ba lallai su ajiye wannan tunanin tabbas su ajiye wannan tunanin don in ma ba mu je mun zaɓa ba su za su zaɓo mana kuma in sun tashi zaɓowa za su zaɓo mana irin wanda su suke so ne ba damuwarsu ya dace da mu ko bai dace ba saboda haka mu ne za mu duba mu ga wane ne ya dace da mu je mu zaɓe shi mu dangwala mishi ƙuri'a mu kuma roƙi Allah ya taimaka mana alal aqal mu samu sauƙin al'amarin da muke ciki mafi ƙaranci kenan Allah ya kiyaye saboda haka su da suke kai abin da ya rage musu yanzu shekara ɗaya ne in sun gyara mu sulhuntar da su mu zauna lafiya, in ba su gyara ba kuma mu yake su a karara, babu zabi na uku ai, ko su gyara ne, in gyaran bai yi ba shi mun kuma mu yake su. Ai Allah ya kiyaye. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.